This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol dukkan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta kafar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da
Sahabo Imam Aliyu da kuma kanin labarai. Shugaban Amurka ya ce zai zama kuskure babba ga Amurka ta tura sojojinta na ƙasa domin murƙushe mayakan ISIS a gabas ta tsakiya. Akalla kuma gwamnonin jihohin Amurka goma ne suke turjiya kan karɓar ƴan gudun hijira daga Siriya bayan harin da aka kai akan birnin Paris. Wani babban mashawarci ga shugaban Burundi ya ce a shirye gwamnatin ƙasar take ta gudanar da shawarwari da ƴan hamayya da zummar kawo ƙarshen tarzoma da ake a ƙasar.
To, bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya. To, amma kafin ku ji wannan shiri,
mun tabbatar da mutuwar alazai 274.
Muna da ƙarin bayani sa'annan kuma
su yaran da suke yin wannan abin da suke, mun san wasu ƴan siyasa ne da suke kallon sun fadi zabe ba su da zasu suke kokarin su sa yara dan su hautsu na wannan gwamnatin.
Malam Ashiru Sharif akan masu zanga-zangar nema a kafa kasar Biafra, shi ma muna da ƙarin bayani. Sa'annan kuma rundunar sojan operation zaman lafiya dole a Maiduguri ta samu nasarar damke wani mai suna John da suka shiga Maiduguri da nufin kai hare-hare.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce zai zama kuskure babba ga Amurka ta tura sojojinta na ƙasa domin murƙushe mayakan sa kai na ISIS. Ya ki karɓar kiraye-kirayen da ake yi masa cikin gida da kuma ƙetare na ɗaukan sabbin matakai masu ƙarfi bayan harin ta'addancin da aka kai kan birnin Paris na ƙasar Faransa. A wani taro da manema labarai da yi a daidai lokacin da suke kammala taron ƙoli na kwanaki biyu da aka yi a birnin Antalya da ke kan gaɓar Bahar Rum a ƙasar Turkiya, Mr. Obama ya kira ƙungiyar ISIS a zaman Iblis. Ya ƙara da cewa Amurka za ta zafafa matakai da take ɗauka, amma ba za ta canza dabaru ko manufofin ƙasar kan wannan yaƙi ba. Mr. Obama ya ce harin da ƴan ta'adda suka kai a birnin Paris mummunar al'amari ne da ya maida hannu agogobawa a fafatawa da ƙungiyar ta ISIS. Duk da haka ya ce Amurka ba za ta tura sojojin ƙasa masu yawa zuwa yankin ba. Ya ce wannan ba ra'ayina ni kaɗai ba ne, har ma da masu ba ni shawarwari na ƙuddukus sojoji da ma fararen hula. Ya ce ba wai don sojojin Amurka ba za su iya gamawa da su ba ne a biranen da suke su ƴan ISIS, amma don Amurka tana gudun sa yake gani ko nanata abin da ya faru lokacin da ta mamaye birnin A wato ƙasar Iraki. Amma Senator Dianne Feinstein, ƴar jam'iyyar Democrat ta shugaba Obama, jiya Litinin ta bayyana matuƙar damuwa kan matakan da Amurka take ɗauka a halin yanzu wajen tunkarar ita wannan ƙungiya ta ISIS.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya baiwa Faransa ƙwarin gwiwa cewa za su samu galiba a kan Daesh, sunan da ake kira ƙungiyar ISIS da Larabci. Mr. Kerry ya yi wannan furucin ne a lokacin da ya kai ziyarar jajantawa da kuma nuna goyon bayan ƴan'uwantaka a ƙasar. Ya kuma ƙara da cewa suna kan hanyar samun nasara a kan ƴan ƙungiyar. An tsananta matakan tsaro lokacin da Mr. Kerry ya sauka a Paris, babban birnin ƙasar Faransa, a daren jiya Litinin. An hana ƴan jarida raka shi. Matakin da ake gani shine irinsa na farko ga babban jami'in da ya kai ziyarar aiki a fadar wata ƙasa a Turai. Ya ce kada wani ya kwankwanto har yanzu da hasken fitila tana ce abin nan da ake kira mai haske, in ji Mr. Kerry. Ya ce su duka ƴan Paris ne. Don da farko shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya lashi takobin zafafa kai farmaki a Siriya, inda daga can ne aka kitsa makarkashiyar hare-haren da aka kai akan birnin. Shugaban ya gabatar da jawabin ba kasafai ba ga haɗin gwiwar majalisun ƙasar. Haka kuma a jiya Litinin, hukumomin ƙasar suka kama mutane 23 a sumaman da suka kai a duk faɗin ƙasar. Tana masu faɗin cewa sun gano mutumin da ake zargin shi ne magudin shirya hare-haren da aka kai akan ƙasar.
akalla gwamnoni daga jihohin Amurka goma ne suka bayyana turjiya kan karbar ƴan gudun hijira daga Syria bayan harin da aka kai kan birnin na Paris a daidai lokacin da shugaba Obama yake fada jiya Litinin cewa ba shi da niyyar tsaye da shirin karbar ƴan gudun hijira 10,000 daga kasar Syria da yaki ya daidaita. Hukumomi a Turai sun gano cewa akalla ɗaya daga cikin mahara da suka farwa birnin na Paris ranar Juma'a ya sulale ya shiga Turai tsakanin dubban ƴan gudun hijira da suke gudu daga yakin basasar da ƙasar take fama da shi. Shugaba Obama ya faɗa wani taro da manema labarai a Turkiya cewa Amurka ba za ta kyale wani ɗan gudun hijira daga Syria shiga Amurka ba sai bayan an gudanar da binciken kwakwabta fuskar tsaro a kansa. Ya ƙara da cewa in karɓansu zai kasance cin amanar manufofi da muradin Amurka. Mr. Obama ya ce abin kunya ne kuma saɓanin halin Amurka. Shawarwari da wani ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Senator Ted Cruz ya bayar cewa Amurka ta karɓi ƴan gudun hijira kiristoci kawai daga Syria amma banda musulmi.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban mai baiwa shugaban Burundi shawarwari Willy Nyantwiye ya ce a shirye gwamnatin ƙasar take ta gudanar da shawarwari da masu hamayya bayan kiraye-kiraye a gudanar da tattaunawa da shugaban Amurka Barack Obama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Willy Nyantwiye ya gaya wa sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka jiya Litinin cewa ana iya yin shawarwarin cikin ƙasar ko kuma a wata ƙasar waje. Sai dai bai ba da wani ƙarin bayani akan yiwuwar a gudanar da shawarwarin ba. Mr. Nyantwiye ya ce tuni gwamnatin ƙasar ta kafa kwamitin da zai jagoranci zaman sulhu tsakanin al'ummar ƙasar. Ranar Asabar da ta gabata shugaba Obama a wannan tasha ya aika da sako ta faifan bidiyo inda ya shawarci shugabannin ƙasar su fara gudanar da shawarwari da zumar kawo ƙarshen tarzoma da ake yi a ƙasar. Mr. Obama ya ba da shawara akan hukumomin ƙasa da ƙasa su shiga tsakani kuma a yi zaman a wata ƙasar waje. Mr. Nyantwiye ya ce kamar dama shugaba Obama ya san tunanin da shugabannin ƙasar suke yi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya faɗa jiya Litinin cewa yana da muhimmancin gaske dukkan ɓangarorin a rikicin ƙasar su mutunta ƙudurin yin shawarwari da ƙasa za ta shiga tsakani.
Daga ƙarshe Koriya ta Arewa ta hana zirga-zirga cikin ruwa daga gabashi na gabar ruwar ƙasar abin da ya janyo damuwa cewa ƙasar tana shirin gudanar da wani gwajin makami mai linzami kamar yadda jami'an soji na Koriya ta Kudu suka yi bayani. Dokar hana zirga-zirgar wacce ta fara aiki daga ranar 11 ga watan nan zuwa 7 ga watan Disamba, matakin zai shafi yankin birni da ake kira Wonsan da ke kan gabar ruwa. Rahotanni suka ce Koriya ta Arewa ta sanar da dokar ce ta kafofin sadarwa da ke cikin ƙasar tun da farko, kuma babu alamun Koriya ta Arewa ta sanar wa hukumomin ƙasa da ƙasa kan wannan mataki. A cikin wani saƙo ta imel da hukumar kula da zirga-zirga cikin ruwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aikewa muryar Amurka jiya Litinin, ta ce ba ta samu kowace irin sanarwa ba daga Koriya ta Arewa na hana zirga-zirga a ruwayen ƙasar.
Labaran duniya kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hika ya aiko mana da rahoton cewa hukumar alhazan Najeriya ta ba da sanarwar adadin 'yan Najeriya da suka rasu a lokacin aikin hajjin bana.
The problem of differentiating between Nigerian students, people who were
a cikin cikas din da muka samu wajen tattara bayanai har da bambance ɗaliban Najeriya ko 'yan Najeriya da ke zaune a Saudiya da kuma alhazai da suka je don aikin hajjin bana. Haka nan da rashin hukumar bayanan gaggawa daga ɓangaren Saudiya da za ta ke hulɗa da sauran hukumomin alhazan duniya. Kwamishinan labarun hukumar alhazan Najeriya Dr. Saleh Okenwa ke bayani a taron farko da hukumar ta gana da manema labaru tun dawowa daga hajjin da ya gabata kan sabbin bayanan alhazan Najeriya da suka rasu a yayin tafiya jifar Shedan. Yanzu dai hukumar ta ce an tabbatar da mutuwar alhazai 274, ana binciko wasu alhazan 44 da su ma aka yi ittifaƙin sun rasu, inda alhazai biyu ne kacal ke karɓar magani a asibitoci a Saudiya. Hukumar yanzu ta raba 'yan katuttuka don jihohi ko duk waɗanda 'yan uwansu suka rasu su je asibiti don ɗaukar samfurin jininsu da za a kai birnin Riyadh don gwada 'ya'yan halitta DNA da zai ba da damar ganowa ta kaburburan da aka binne 'yan uwan nasu. Alhaji Suleiman Usman Hadeja shine daraktan shiyoyi da jihohi na hukumar alhazan.
Rana ta ƙarshe Juma'a ta wannan satin nan da kwana biyar an ba su 'yan katukan da za a ɗiga ɗigon jini a jiki a dawo da shi tuni da mu an riga an dauki jini ko wani sassa na jikin mutanen da suka rasu an ajiye to haka daga nan an tabbatar sun rasu kenan sai ka dawo kuma a dora wasu abubuwa da shari'a ta amince akai
akwai bayanin da kuka yi na cewa ana da malam baro duka kaburburan da aka binne waɗannan alazai da suka rasu wannan ya nuna idan ƴan uwansu suka so ma su je su zarci kaburburan nan su yi addu'a za su samu wannan dama
ƙorai da gaske suna da dama su je su ziyarci makabartar su yi addu'a ga ɗan uwansu da kuma sauran wanda suke kwance tare da shi kowanne kuma an sa masa lamba walau dai mu baka lambar certificate na rasuwa su a can kaman haihuwa ce ran da aka haifi mutun za a masa takardar sheda ran da ya mutu za a masa takardar sheda wayannan takardu kana nuna wannan za a kai ka wannan shine kabarin wani
waye ne cikin ƴan uwan marigayin za a dau jinin sa dan wannan binciken ita ce tambayar da ne wa commissioner lafiya na hukumar Dr. Ibrahim Kana
ko uba ko uwa ko da ko iya su dai ko za a amfani da jinin su ma
Hukumar Alazan da ta ce ta fara shirin aikin hajin baɗi da amfani da darussan da jami'ai suka koya a bana. Nasiru Adamali kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kafin ku ji nasarar da rundunar soja a Maiduguri ta samu na damƙe wani. Ƙungiyoyin matasan Arewa sun baiwa shugabannin Arewa wa'adin kwanaki goma domin sa baki a surutan da wasu suke yi na raba ƙasar, kamar yadda wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko da rahoto.
Wa'adin wanda ke kunshi a wata wasiƙa ta musamman da ƙungiyoyin suka aika wa dattawan manya-manyan 'yan siyasa da kuma shugabannin addinai ya ja hankalin su ne cewa lallai su isar da sakon rashin jin daɗi ga gwamnatin tarayya akan furucin da 'yan kudu maso gabas ke yi na cewa a raba ƙasa a baiwa yankin Biafra cin gashin kanta Comrade Yusuf Muhammad Fantami shine shugaban kungiyar ɗaliban Arewa ɗaya cikin waɗanda suka sa hannu a takardar wa'adin
ba za mu iya haƙuri ko kuma ci gaba da ganin cin mutunci da ake yi wa mutanen mu ƴan Arewa da suke zaune a kudu ba domin kowa ya riga da ya gani ya kuma sani cewa ba al'amari ne wanda bai kama da zamantakewa da aka saba ba in ya muri a ƙasar nan kowa ya riga da ya san in raba ƙasar aka yi da abin da suke buƙatan a raba ƙasar suna ikirarin Biafra da makamantansu a ga wane ne in aka raba ƙasar nan zai shiga halin haƙulai
shi ma jagoran shugabannin ƙungiyoyin Ashiru Sharif ya ce batun zaɓe ne ya kawo wannan kace na ce
ni ina ganin a duk ƙasar nan wannan haduwar da Turawa suka yi mana ba mutumin da aka ce maka kuma ba mutumin da yake cin gajiya yake cin moriyar wannan ta haduwar irin Inyamuri shine Ibo so su yaran da suke yin wannan abin da suke mun san wasu ƴan siyasa ne da suke kallon sun fadi zabe ba su da zasu suke kokarin su sa yara dan su hautsu na wannan gwamnatin ba abin da zai hautsu na wannan gwamnatin cikin yardar Allah gwamnati ce da duk duniya ta karbe ta tadda cewa an yi zabe tsakani da Allah a Nigeria for the first time aka karbi wannan abu to sannan wani mutum yazo ya ce zai tada hankali
sai dai ga Elder Emma Okoro ɗaya cikin shugabannin Ohanen Zendigo kungiyar kabilar Ibo dake Abuja ya ce mafita guda ɗaya ce kuma shugaba Muhammadu Buhari ya fara nuna ta
the new president has shown very clearly that he is very prepared to give us the avenues
Elder Emma Okoro ya ce shugaban ƙasa ya ba mu damar mu gina ƙasar ba ma yankin Biafra kadai ba
He's the president who's given us minister for foreign affairs minister for science and the technology minister for trade and investment and industry minister of state for education
Ya baiwa yankin Ibo ministoci hudu ministan hulɗa da ƙasashen ƙetare da na kimiyya da fasaha da na kasuwanci da na ilimi aikuwa ya burge mu yanzu dai zan yi kira ga hukumomin gwamnati da su taimaka su wayar ma mutasan mu da kai saboda su sani cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Mun gode Madina Rundunar sojan Najeriya ta gabatar da sanarwa akan damƙe wani mutum mai suna John da suka shiga Maiduguri da nufin kai hare-hare. A saboda haka wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya nemi ƙarin bayani daga bakin Kanal Tukur Gusau jami'in hulɗa da manema labarai na Operation Zaman Lafiya Dole.
Sojojin mu wanda ke aiki na yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda wanda ke wannan sashe na Maiduguri wanda muke kira 7 Division Garrison wanda su suke kula da garin Maiduguri sun yi nasara kama wani mutum da ake kira John Tranquil a wata anguwa da ake kira kasuwan shanu a nan cikin garin Maiduguri bayan mun kama shi mun mashi tambayoyi kuma ya tabbatar mana cewa kusan su tara suka shigo a wannan birni na Maiduguri, kuma kowanne su yana dauke da bindiga kirar AK-47, sannan kuma sun zo da mota kirar Hilux mai farin fenti wanda ita ma tana dauke da bamabumai irin na kunar bakin wake kimanin guda 20. To a halin yanzu mun shiga gari, mun gaya ma duk jama'a, duk ma'aikatan mu da kuma sauran ma'aikatan tsaro da jama'ar da ke cikin gari cewa a duba a ga wannan mota, a kiyaye. Idan aka ga mota mai wannan siffa, mai wannan kama, a yi kokari a sanar da jami'an tsaro.
Akwai kuma wani bayani da ka sake tura game da wasu nasarori da kuka samu?
Lallai mun samu wata nasara ta gefen Bama, a inda muka samu sojojinmu masu aiki ta wannan bangare, wa Brigade ta 21 sun yi nasara binciko wani wuri inda 'yan ta'adda ke shirin ira makamai na kunar bakin wake da kuma irin rokoki din na wanda ake harbawa. To alhamdulillahi mun samu kayayyaki da dama a wannan wuri, wanda muna kyauta zaton cewa ma sun sato kayayyakin ne daga dakuna na bincike na makarantu lokacin da suka shiga wayannan garuruwan ɗan shekarun da suka wuce. Kuma mun yi nasara rugurguza su, mun lalata su da ba za su sake wani amfani ba.
Ba gani sai Allah, Allah ka taimake soja ko gidan su ko dadali.
Haka ne. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za mu gabatar da tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Aikin da aka yi da aka ce ainihin duwala zai nufin tagora din. A yanzu hakan nan, a takardu a yanzu hakan nan, wanda suka yi aikin nan ba zan biyan su ba. Mu da muka zo ne muka biya. Ta zo
ofis, ba ku kenan. Gwamnati ai kan yi ajiya ta gwamnati, sai ku biya. Tunda an yi aikin,
an yi aikin
ya ba. Ai abin da kamata ku yi tunda kun gaji gwamnati sai ku biya.
Kun ga kun tara gwamnati ba baki.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadoma da kowa ni sabon shiri na tsaka mai wuya.
Sunana Musa Ibrahim daga Sabke Kahuta Minna. Abin da yasa nake da bayani cewa ina da kukana ga gwamnatin jihar Niger da ku ta manta ne akan zaben da muka musu lokacin suka zo kamfe shin sun sabu ingilas din fa su duba kudu da arewa su ga talaka da suka zabe su bane har da suka kai matsayin za su manta da mu. Kuma muna roƙo tun kamin gwamnatin Gatahau da cewa ubangiji Allah kada a sa a ce gara talba da lolo. To amma naga addu'o in sun kume mana saboda mun kuka Allah ya kawo mana canji, ashe canjin ba alheri bane muke roƙa muka mu, saboda wahala ta yi yawa, ga talauci, ga rashin kasuwanci ya ƙi ci gaba, ga magidanta da matansu sun fara sakin mata saboda babu abin za a ba su.
Sunana Honorable Shaw Idris, former member State House of Assembly wanda aka yi sanda Manu Kawu. Dangane da gwamnati kuma a jihar Niger, alhamdulillahi gwamnatin Habu Lolo ta taka rawar gani. Kusan in ce mutane ne ba su fahimci wanene Habu Lolo ba, don Habu Lolo na farko dai ya samu discipline tun daga gidansu, kuma shi ba dan karamin gida bane, mutum ne kuma mai karamci. Saboda haka nan na gamsu da abubuwan da ya fara a cikin kwana 150 din. Ni na san da sanin dai akwai hanyoyi a cikin garin Minna, musamman hanyar Sabon Gari wanda yake ko a cikin rani da amma ce ka shiga cikin Sabon Gari, gara aje a ce ka shiga wani kunkurumin daji wanda ke ba titi ba alama shi wanda ba su ma san akwai gwamnati ba. Wurin nan cikin kwana 40 Habu Sani ya gyara shi.
Shin ko an yi adalci idan aka ce a gwada ayyukan da gwamnatin PDP da ta gabata a jihar Niger ta Muazu Babangida Aliyu ta yi cikin shekaru 8 a kan karagar mulki da wanda wannan gwamnatin ta yanzu ta APC ta gwamna Abubakar Sani Bello wacce kowatanni 6 ba ta yi ba ta samu ta yi? Wasu 'yan PDP mina sun ce za a iya yi mana, domin ai a ce wasu kyakkyawar safiya daga maricinta ake ganin shi. 'Yan APC kuma suka ce idan an dubi baya ai 'yan PDP jihar Niger ba su da abin da za su ce. Shi yasa kashi na biyu na muhawarar da muke je tsakanin jami'in hidimomin fadar gwamnatin jihar Niger ta yanzu, wato Abdullahi Ara da kuma tsohon mataimaki kan harkokin siyasa na gwamnatin da ta wuce ta PDP Yahaya Abuliti, shi Abdullahi yake cewa ko kuma yake kalubalantar wasu daga cikin ayyukan tsohuwar gwamnatin ta Muazu Babangida da ta wuce ta PDP, kamar aikin nan da suke kira na 10 kilometer. Alar
misali, ka je mini lokacin gamban kaman region ina 10 kilometer. Ka je mini magama na 10 kilometer. Ka je mini kaka na 10 kilometer.
Ina zuwa Alhaji Abdullahi, bari Alhaji ya kare kansu. Bismillah Alhaji, ina jinka.
To, alhamdulillah. Watun dai a yau watun Alhaji Aliyu, kaga a takaice Alhaji Baba ya amince da mun yi aiki a 10 kilometer. A takaice ya ce akwai ayyan tambaya. To alhamdulillah tunda har ya amince an yi. To abinda nake so da kai Alhaji Aliyu, yau garin Kwantagora wanda yake local government ina ne, local government din shi ne, local government din mai girma gona ne. Yau duk wanda ya sani ya riga ya sanya garin Kwantagora yake maganan hanyuka hanyoyi dai da ke cikin garin Kwantagora. Daga nan daga ɗaya daga cikin dualization da nake gaya ma an fadada titi din nan. Da titin Kwantagora in ka biyo titi ne guda ɗaya wanda yake kuma magama ne tsakanin hanyar zuwa Lagos, hanyar zuwa Kaduna, zuwa Sokoto. Yau Alhaji Aliyu jihanka ne Sokoto. Yau na tabbatar da ka ji hanyar nan, ka san yadda hanyar nan yake a da, ka san yadda haka a yanzu. Yau an wayi gari in ka bi hanyar nan yadda ka san birnin London kake. Akwai wuta da aka tagwayen wuta da aka sa aka sake a cikin garin hanyar nan, zaka gita garin Kwantagora. An sake ta sanan kowane tafiya kai a kowane unguwa 10 km din ga haka aka raba ta unguwa unguwa da kulbaci. A cikin garin Kwantagora haka in ka je cikin garin to garin ne ma sai da aka kai ga aka zo aka samu girma gona aka ce ranka ya dade ayyukan ga da ake
wani cikin gwamnati wani gwamnan wannan ne yanzu ko na da
gwamnati da ya wuce na Aliyu Babangida da wancan gwamnati Abdulkadir Kure shi kanshi yayi hanyuka da gwamnati Babangida ya zo shi ma ya ci gaba da hanyuka aka zo aka same shi suka ce mu mutanen karkara muna roƙon alfarma mina abatta haka a ƙara tabawa a cikin abun nan saboda mina ma yau mutum ma ya zo talakan Naija wallahi ba maganar hanya bane ya dame shi yanzu a cikin garin mina jama'a sun koma almajirai jama'a sun koma bara suke gwamnatin APC ta sa su bara Alhaji Aliyu
ina zuwa Alhaji ya
mu koma magana
yawa Alhaji Abdullahi yi magana Kwantagora nan da yake
eh batun maganar dualization na Kwantagora na yadda an yi dualization alhamdulillah bar baya da kuwa saboda me aikin da su da aka yi da aka ce ayi na dualization na Kwantagora din a yanzu hakan nan a takaddu a yanzu hakan nan wayanda suka aiki na ba gaban biyan su ba mu da muka zo ne muka biya mu muka biya da biya in bai sani bane da ka ta in da kan baka sani bane ka zo
office ga gura kuke nan gwamnati ai kan yi ba da wata gwamnati sai ku biya tunda an yi aikin
biya ba
ai abin da kamata ku yi tunda kun gaji gwamnati sai ku biya
kun ga kun tara wannan kuma ba shi an yi aiki a cikin aikin biya ba
sai ku biya ma'anan ka gaji gwamnati kenan
da ka tafi kuna
Alhaji Aliyu nan
actually na yadda na yi magana da wani na Kwantagora amma ba a ba a gaba biya ba
Alhaji Aliyu
ni kuma yana da hujja in kuma kai in kuma kana abun nan tan baba ne ka zo na ba gayyata ka zo in gwada maka record abun da ya rage bashin da kuka rage da muka biya
eh amma Alhaji
ba kan dai da na bidda to me kenan
amma an yi aikin alhamdulillah ai babban abu shine ake ba to mu yanzu muna so ku yi aikin mana ya zama wannan ku je kuna hawa aikin
wai da ka ji saboda
Alhaji ba kan ku yi aikin kan ku hawa aikin mu muna so ku yi fili ku na ku aiki
bibi ability ka zaka ta na ce
aikin ka
mun zo da namu agenda din da muka zo
da ka ya za ku hawa agenda muni
da muka zo da agenda din mu muka sa a tire ma'ana idan kana son ka ba mutane good governance saboda dai yuwa ka zo na agenda gashi an yi abu a abun nan an bar shi ba karasa ba yace zaka dora wani sabo daban dai yuwa wannan ba shine gwamnati ba so an ga wani yo aiki da muka cewa
to ya zaka yi kana ku ce ba ku biyan kuɗi tunda mun yi aiki da ku biya wa'anda suka yi aiki
na jama'a mu yanzu abun da muke kenan muna karasawa saboda shi yafi alheri mu jama'a umma
jama'a bari mu je ga wasu abubuwa muna da abubuwa da yawa kamar yadda nake za mu taba Alhaji Abdullahi mu taba maganar nan ta local government da nake mutane da yawa suna son su yi magana abu na farko shine an dage zaben su local government din daga November nan da ya kamata muna ciki har zuwa shekara mai zuwa ko to an ce a lokacin da aka dage daya daga cikin dahojojin da gwamnati ta bashi ya cewa bata da kuɗi amma kuma wasu suna cewa wani ayyuka aka yi da hakudin suka kare da babu kuɗin gudanar da zaben yankunan
da wannan dalilan nan na rashin kuɗin nan shine wannan dalilan nan na rashin kuɗin shine kuma su hukumar zaɓe mai zaman kanta na jiha su suka rubuto suka ce ga bukatocinsu saboda bai yiwuwa a ce ga mutane ga bukatoci a ce akwata gaba akwashi kudi gaba ɗaya a ce an sashi a zaɓe bai yiwuwa babu ruwa babu hanya masu kyau babu ilimi ingantacce so shi yasa ake yi ana aunawa babu wannan kuɗin ba a je albashi ba da sauransu yau kai ka sani cewa jihar Niger yau workforce center kusan shi ke lashe duk abin da ke samu daga federal allocation so a kwashe kudi gaba ɗaya ne a ce an ba mu kun zare ba biya ma ba biya ba biya an kwashe ma kira ba ba shi wa kuma ni na ce na ƙaru ba ke ta tunda muka hau mulki da je ka duba an biyo bashin albashi
babin washi.
Yawwa. To
a dalilin da muka duba a maimakon an
a biya tsambashin su. To yana zuwa Alhaji Abdullahi, yana zuwa Alhaji. Alhaji ya ashe wannan bai sai zama hujja ba, maimakon a dibi kuɗi a biya ayo mutane yake ce a jayin zabe.
Wannan bai gamsu da kuma da naji. Alhaji Aliyu, yau ga magana da naji ni dariya bani.
Me yasa?
Yau waɗannan mutane da kansu suka kira, suka jami'an APC ta kira jami'an adawa. Tace tana buƙatar za ta zabe na ƙananan hukumomi. Hasashensu suna zaton za mu yi gaddama mu ce ba mu yi. Muka ce alhamdulillahi mu shirye muke. Saboda mun san abin da muka yi a gabaya. Saboda jama'an mutanen Niger sun kasa ne suke duban su ga bambancin jiya da yau. To sai aka wayi gari jama'an Niger sai suka ga cewa gumma jiya da yau. Dalili shine. Bayan sun sa zaɓe da kansu suka ba mu tabbacin hukumar zaɓe na jihar Niger cewa gwamnatin Niger gwamna mai girma gwamna ya ba su ƙarfi 80% da za a yi zaɓe na ƙananan hukumomi. Muka amince. Muka je muka sai nomination form. Suka ba da tax clearance na kansulolinmu muna da gunduma a jihar Niger gunduma 274. Bi ma'ana kansuloli 274 na jam'iyyarmu na adawa na PDP mun sai tax clearance
ne ya abin da ke san sani wai wannan hujjar tarishin kuɗin nan ba ta gamsar da ku bane ne ba koyi da bane ko
to abin da wallahi ba ta gamshe mu ba dalili shine yau wake yaudaran wani gwamnatin tarayya ke yaudara ko gwamnatin jihar Niger mu dai mai girma shugaban ƙasa jiran Muhammadu Buhari ya ba da tabbacin cewa akwai kuɗin da ya ba jahohi
amma wannan kudaden Alhaji ya yi na biyan albashi ne ba na zabi
to alhamdulillah Alhaji Mustafa amma abin da nake so in kawo ka haƙi yau akwai kuɗi na gamaka that is asusu wanda ake ce mu joint account na ƙananan hukumomi akwai kuɗi a nan shin waɗannan kuɗi me ya kamata a yi da shi akwai abinan ma'aikata na radanu na kuɗin shiga na jiha su kansu akwai su shin jihar Niger wannan kuɗi da muke jin ikirari sun taru na ƙananan hukumomi joint account ɗin da ake kira shi kuɗi na menene
to shin waɗannan kuɗi ba su yi muna aiki da shi kai tambaya Alhaji ya bari aika mai baka ansa shi Abdullahi tun yana cikin Alhaji kai abin da yake cewa yace kuna da kuɗaɗe kuma me yasa ba kuɗi ba ku zabe da shi to a gaishe ku malamai to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dora ne daga amsar wannan tambaya kan maganar kuɗin joint account da kuma batun zaɓen yankunan ƙananan hukumomi yanzu dai muna godiya ga su bakin namu Abdullahi Baba Ara da kuma Yahaya Ability sannan da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka mana wajen haɗa wannan shiri a madadin su dukan ni ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington
haka ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
ka in fact yanzu muna zaman daddar ne yanzu haka saboda sun ce Christmas ma Hausawa ba za su da
wani mazaunin garin Fatakwal kenan ke bayanin irin zaman tsoro da ƴan arewa suke ciki a saboda zanga-zangar da matasan yankin ke yi da suna a kafa a ƙasar Biafra a kasance da mu a shirinmu na karfe 8 idan Allah ya kai mu domin yin cikakken bayani a halin yanzu kuwa ga takaitattun labarai kafin mu sallama
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce zai zama kuskure Amurka ta tura sojojinta na ƙasa masu yawa domin murƙushe ƙungiyar ISIS.
To zan ja maka birki. Masu sauraro sai kuma da misalin ƙarfe 8 na safe a gugun Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da halin da ƴan arewa suke ciki a yankin Niger Delta da kuma nasarar da hukumar NDLE a jihar Ogun ta samu. A halin yanzu kuwa jin mai alice a madadin sauran abubuwan aiki nake cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.